sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu da fatan ana shan hantsi lafiya yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka saki dawowa don gabatar muku da shirin mu na hantsi yau Juma'a 11 ga watan Agusta na shekarar 2023 bayan an sha labaran duniya za a ji mahangar masana kan tattalin arziki a game da nukiyar sakamakon takunkuman da ekuwar ta gaba mata
Nijar wata kasa ce wanda kusan a ce yar uwa ce ga Najeriya wanda duk yawancin kasuwancin ta ta'allaka ne da Najeriya Najeriyan ma so da yawa jahohin da ke iyaka da Nijar din sun ta'allaka da kasuwanci da Nijar
muna dauke da karin bayani a cikin shirin sannan a Ghana tsarin shayar da jarirai tsantsan nonon uwa yana fuskantar gaggaro kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu na shirya kuma zan gabatar amma yanzu zamu fara da shan labarin duniya kashi na farko
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar Gwamnatin sojan kasar Niger ta yi barazanar kashe habararren shugaban kasar Muhammad Bazoum idan kasashe da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin daukar matakin soji don maido da mulkin sa inji wasu jami'an kasashen yamma su biyu Rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaidawa mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen Amurka Victoria Nuland a ziyarar da ta kai a kasar amma a cikin wannan mako cewa za su kashe Bazoum inda har aka yi yunkurin shiga tsakani da kasashen waje kamar yadda wani jami'in sojan yamma na duniya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press akan halin da ake ciki a kasar wani jami'i na Amurka shi ma ya tabbatar da wannan labarin wanda shi ma ya nemi a saka sunan sa saboda ba shi da izinin magana da manema labarai kamar yadda AP ta rawaito jami'an su biyu sun zanta da AP ne jim kadan kafin kungiyar ECOWAS ta bada umarnin fara tana da wurin da za ta yi amfani da su wajen maido da demokradiyya a Niger Kungiyar tattalin raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta baiwa shugabannin sojin kasar wa'adin ranar Lahadi da ta gabata da su sauya juyin mulkin bayan karewan wa'adin a ranar Lahadi sojojin Niger sun rufe sararin samaniyar kasar suna nuni da barazanar shiga tsakani a matsayin dalilin su sojojin dai sun kuma yi alƙawarin kare kasar daga duk wani hari daga kasashen waje wani makami mai linzami da rashe ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada a wani hotel da ma'aikata na majalisar ɗinkin duniya ke yawa amfani da shi a birnin Saporizhzhia na ƙasar Ukraine lamarin da ya sanadin mutuwar mutum guda kana da wasu 16 da suka jikata birnin Saporizhzhia ya sha fama da ɓarin wuta daga ƙasar Rasha wuta dai ta tashi a wani ginin fararen hula bayan da makami mai linzami ya afka wa mazauna ginin inji shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky an faɗa cewa hotel ɗin Rescat nan ne ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya sukan zauna a duk lokacin da suke aiki a birnin Dennis Brown shugaban ayyukan jin kai na Ukraine wato na majalisar ɗinkin duniya a Ukraine yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani dan kasar Burtaniya a cikin wata kazamar zanga-zanga a birnin Cape Town na kasar Afirka ta Kudu bayan da mota da yake ciki ya shiga cikin tarzomar. Mutumin mai shekaru 40 a duniya yana zaune ne a kujerun fasinja a cikin motar lokacin da aka harbe shi a kai, inji 'yan sandan Afirka ta Kudu. Wasu fasinjoji biyu da wani jinjiri suna cikin motar. An sandan dai sun ce an kai fasinjojin zuwa asibiti domin kula da lafiyarsu. An sandan Afirka ta Kudu sun ce an fara shari'a kan kisan kai na harbe-harben wanda ya faru a makon jiya a garin Yang da ke kusa da filin sauka da tashin jirage na Cape Town kuma an sandan sun tabbatar da hakan ne a jiya Alhamis. An kama akalla mutane 120 inji ministan 'yan sanda Becky Kelly bayan harbe-harbe da dama da kuma 'yan fashi da makami da masu kwasar ganima da kuma mukona motoci wanda suka hada da motocin safa na hukumar birnin.
To nan da ba da jimawa ba baba zai sake shigowa ya karanto sauran labaran. yanzu zamu share fagen rahotanninmu da wannan rahoton mai cewa juyin mulkin da aka yi a Niger ya jefa kasashen yammacin Afirka cikin rashin tabbacin abin da kaje ka da ya dawo sakamakon matsayin da ECOWAS ta dauka na tabbatar da an dawo da mulkin demokradiyya ko da ko ya buƙaci yin amfani da ƙarfin soji wanda ta umurci dakarunta da zama cikin shiri bayan kammala taron kolin da kungiyar ta yi a jiya Alhamis a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wani a wata hirar da nayi da masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar tarayyar Najeriya da ke Kashiri a jihar Gombe Dr. Isa Abdullahi ya shaida cewa takunkuman na ECOWAS da na wato zai raunata harkokin kasuwanci da kuma tattalin arzikin Niger da kasashen da suke makwabtaka da ita musamman ma arewacin Najeriya
wannan matsala ta takunkumi wato sakamakon juyin mulki da aka yi a kasar Niger wani abu ne wanda gaskiya ba abu ne mai dadi ba a nan kasashen mu na Afirka ta yamma kuma wani abu ne wanda ya fara zama kamar ruwan dare domin yanzu kasashe kamar Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry, Niger din a yanzu kasashe hudu kenan a Afirka ta yamma sai kuma daga makotan mu na gefe nan kadan wato Chad kuma haka a karkashin sojan su saboda haka ya zamanto wayannan sojoji suna ƙara ƙarfi a cikin wannan yanki bayan demokradiyya ita ce gwamnatin da ake yayi yanzu a duniya an daina amfani da gwamnatocin soja saboda rikice-rikice da nuna ƙarfi da kuma rashin yanci a cikin gwamnatocin nan sannan gwamnatin soja karfi suke amfani da shi iya ganin daman su ba ranin da za su sauka almulki to kin ga wayannan duk ba su zamanto abinda ake yayi ba yanzu a duniya yau an sa takunkumai masu yawa a kasar Niger saboda juyin mulki domin a tirsasa ko a takura musu ganin cewa sojojin nan su miƙa mulki ga hannun farar hula musamman ma gwamnatin da ita ce kan mulki kafin suka hanbare ta to wayannan abubuwa sun shafi kamar hana zirga-zirga da tashin jirage na kwata-kwata ma a Niger an hana kuma zirga-zirga na mutane da kasuwanci tsakanin Najeriya da Niger an katse wutar lantarkin da Najeriya take ba Niger din an kuma rufe asusun bankuna na gaba ɗaya gwamnatin kasar Niger da kuma mutanen da suke cikin gwamnati manya-manyan da suka karbe mulkin da dai sauran takunkumai iri-iri to tabbas wannan abu ne da aka sani cewa Niger wata ƙasa ce wanda kusan a ce yar uwa ce ga Najeriya wanda duk yawancin kasuwancin ta ta'allaka ne da Najeriya Najeriya ma so da yawa jihohin da ke iyaka da Niger din sun ta'allaka da kasuwanci da Niger to yau an rufe iyaka akwai matsala sosai abin da ya shafi cinikayya akwai abin da ya shafi tattalin arziki akwai abin da ya shafi hada-hadan kuɗi akwai abin da ya shafi shiga da fitan abinci ma to duk waɗannan abun mutanen Niger za su shiga cikin matsatsi mai yawa kuma in aka matsa yayyawa za a shiga cikin kangi wanda kuma kasashen Afirka su ne za su zamanto daga baya sai sun taimaka wa talakawan kasar to gaskiya ina ganin wannan abu a dama ma gashi kasuwanci da cinikayya da ke tsakanin kasashen Afirka ba yawa bane yake da shi idan an dauki nahiyar Turai za a ga Turai suna da kasuwanci tsakanin kasashen su ya kai kaman 80 a cikin 100 su ne su suke kasuwancin su 20 ne kawai wajen Turai to mu Afirka kuma kusan aka san haka ne 20 ne da dan wani abu bai cika 30 ba a cikin 100 na kasuwanci tsakanin mu kasashen Afirka akasari da kasashen waje muke to dan kadan dan da ake riri ta kuma yanzu sakamakon juyin mulkin tsakanin Najeriya da Niger an dan rarrafe kaman misali yanzu jihar Katsina da Kano da kuma jihar da take daga Niger din wanda take farko da ta hada da Katsina wato Maradi kenan to su ma duk dai wayannan suna ta korafi da kokawa cewa dukkan kasuwancin su sun durkushe saboda wannan takunkumi
masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Dr. Isa Abdullahi na jami'ar tarayya da ke Kashiri a jihar Gombe kenan yanzu ga baba ya dawo da karshen labaran duniya
Iran ta tabbatar a jiya Alhamis cewa tana tsare da wasu fursunoni Amurkawa biyar a gida domin musaya da biliyoyin dalolinta da aka rike a Koriya ta Kudu al'amarin da ya zo a daidai lokacin da Tehran din ta kwashe watanni tana nuna shirinta na yin musayan fursunoni da Washington a karkashin wannan yarjejeniya da wata ƙasa za ta shiga tsakani za a saki 'yan ƙasar Iran guda biyar da ke ɗaure a Amurka kana za a mayar mata da kudadenta da ake rike da su a Koriya ta Arewa kuma za a tura kudaden ne zuwa ƙasar Qatar Tehran tana fada a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA Iran ta ce wannan yarjejeniyar ta kunshi kimanin dala biliyan 6 zuwa biliyan 7 wanda ake rike da su sakamakon takunkumi da aka dora akan kudaden. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗa a jiya Alhamis cewa cire Amurkawa guda biyar daga gidan yari mataki ne da ya dace. A ƙarshe, hukumomin leƙen asirin Amurka sun nemi faɗaɗa jerin sunayen ƙasashe, kamfanoni da ma waɗanda ba na gwamnati ba, waɗanda suke ƙawance da su don samu da kuma raba bayanai akan barazanar da Amurka da ƙawayenta ke fuskanta. Wannan sauyi na wani ɓangare ne na sake tunani da aka bada umarni a cikin sabon dabarun leƙen asiri na ƙasa wanda aka bayyana a jiya Alhamis da ke nufin ƙara shirya Amurka ga ainihin dimbin barazana da bai tsaya a kan masu fafatawa da ita na ƙasa da ƙasa kaɗai ba irin su China da Russia ko kuma ƙungiyoyin ta'addanci kamar su Al-Qaeda da kuma ƙungiyar IS. Amurka tana ƙara fuskantar yanayi mai cike da barazana masu alaƙa da juna a cewar daraktan hukumar leƙen asiri na ƙasa Avril Haines, wanda ya bada misali da ƙalubale da dama daga manyan ƙasashe na duniya kamar China da Russia da ma sauyin yanayi da ba annoba irin wato COVID-19.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Duk da muhimmancin shayar da jarirai tsantsan nonon uwa na watannin shidan farko na rayuwarsu, galibin mata masu aiki suna fuskantar kalubale wajen aiki da wannan tsarin shayarwar a cewar ma'aikatar lafiya da hukumar abinci da magunguna ta kasar Ghana cikin wata sanarwa dauke da sa hannun shugabannin hukumomin gwamnatin biyu. Ga rahoton da Duwan Abbas ya aiko mana daga babban birnin kasar Ghana, Accra.
Dr. Patrice Kuma da Dallas Dako sun yi kira ga masu ruwa da saki da sun ka hada da gwamnati, ma'aikatu, kungiyoyin 'yan kasa da na unguni su yi aiki tare yadda za su samar da yanayi da ya dace wa uwaye ma'aikata su shayar da 'ya'yansu mama. Jawabin nasu ya ce shayar da maman uwa ne haƙƙin yara na farko wurin tabbatar da rayuwa da cigabansu. Ya ce takin bana damar shayar da mama samar da canji wa iyaye ma'aikata. Ya jaddada muhimmancin samar da yanayin ba da tallafin da zai bar uwaye masu shayarwa su ci gaba da shayarwa ba tare da ya shafi aikinsu ba. Sun nemi a gabatar da tsarurruka na ƙasa da za su kare haƙƙoƙin shayar da mama na uwaye ma'aikata da sun ka hada da shirye sauƙaƙa musu aiki da kuma samun hutun shayarwa. Wata babban nurse a hukumar kiwon lafiyar Ayawa ta gabas Kajiya Maimunat Yusuf Tachi ta ce mama don shayarwa daidai yake a daraja da shayar da mama ɗin muddin an yi shi cikin tsafta. Madam Yusuf ta yi wannan magana ne a nan Accra yayin bukin makon shayar da maman uwa na duniya wadda a duk shekara ake yin sa makon farko na watan Agusta.
Express breast milk has the same quality as the one the baby suckles, but it should be done under hygienic condition.
Darajan tasirin ruwan mama daidai yake da ruwan mama da jariri ke tsotso, sai dai yana bukatar in za a taki maman a yi shi cikin tsafta. Tatsatsan ruwan mama na iya zama yadda yake cikin ɗaki mai ɗumi har sa'o'i 6, za a iya adana shi cikin freezer a bisa la'akari da ƙarfin freezer. In aka saka shi cikin freezer aka zo za a shayar da jariri, yaya za a yi?
Yes, you get warm water and then you close the milk inside the warm water and don't boil the milk.
Za ka samu ruwa mai ɗumi sai ka saka ruwan maman a ciki, ba za ka dafa ba, za ka saka shi cikin ruwa mai ɗumi ne, yayi ɗumi, kasancewa ruwan mama kansa na da ɗumi. Ba a dai fai ƙarfafa shayarwa kwalba ba, saboda ƙwayoyin cuta na iya ɓoyewa jikin makulli ko dai marfin kwalban. Shi yasa an fi son a shayar da yaro da kop da kato don kiyayewa. Shayarwa da ruwan mama na da da muhimmanci ga rayuwa saboda yaran na bukatun ya girma da kyau ya samu nauyi da duk komai da ake bukata saboda haka muhimmanta makautan mu dangin mu kannin mu mata su rinka shayar da maman uwa saboda zai yi matukan tasiri da lafiyar yaro ga wata da tace ta shayar da danta mamma tsawon wata 6 ba tare da bashin ruwa ya sha ba kuma taga amfanin haka
sunana Libabatu na shayar da dana mamma na tsawon wata 6 a tare da na bashi ruwa ya sha ko da rana daya ba na koga amfanin sa sosai yaro bai samu wani cirota idan kuma na tafi da shi awo nurses na tambaya na me nake ba yaro alhalin ko ban bashi komai ru mamman nan kadai yake sha sai sa kowa ya iya yayi
wata kwararra a fannin cimaka babies ko sai ta ce akwai dangin ababa masu gina jiki da yawa cikin ruwan mamma saboda haka shayar da shi na da amfani ga uwa ne da bebin kanta gabaki daya saboda haka kar uwa ya saki ko yaushe su shayar da ƴaƴan su maman su Ridwanullah Muktar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Abbas Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan faifan.
Yeah. kafule abin da nake tunani wajen fara kiri shirin ne da shi fashin ne da shi sai an babu shi ranar ne rai ma babu shi
madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3 dare da minti 20 yanzu ga shirin mu na gaba barka da hantsin wannan rana ta juma'a ne albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi zai yi nazari ne akan yadda kasashe masu kananan karfi za su iya cin gajiyar kudin diyar da manyan kasashen da suka shiga ba suka keɓe don inganta harkokin sauyin yanayi a waɗannan kasashe masu karancin tattalin arziki. To Professor Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero wanda ya bayani a game da wannan tarihi.
Ya za a yi yanzu kaman su kasashe kanana irin namu na Afirka ya zama na cewa suna su cin gajiyar wannan kudade a cikin wayannan asusu. Babban al'amari dai shine ya zama na cewa idan ka ce ka yi aiki iri kaza ya zama na cewa ka bada hujja na irin aikin da kai. Misali a ce ka yi aiki wanda zai zama na cewa za a biya ka haƙƙinka na wannan aiki ya zama na cewa an ga irin aikin da kai to yadda za a ga irin aikin da kai shine babban al'amari wanda duk sai ka ba da hujja kuma ba da hujja sai ka fito da alƙalima wanda za su nuna cewa ga irin aikin da kai ga ma irin yanayin da ka tarar ga kuma irin aikin da kai ga kuma abubuwan da ya sauya saboda aikin da kai to wannan samar da alƙalima sune masu wahala mu a ƙasashen mu na Afirka tunda mu kaga yadda muke gudanar rayuwarmu ba wai rayuwa ce da za a ce komai akwai kididdiga ba to su kuma manyan ƙasashe na duniya gaskiya kididdiga ita ce rayuwar su to wannan shine ake neman tallafi na kusan kowa musamman kamar da kika yi zancen jami'o'i da sauran manyan hukumomi na bincike ya zama na cewa mun samar da wani kundi na ajiye alƙaliman yanayin da yake akwai da kuma abubuwan da muka yi da kuma abubuwan da suka canza domin ayyukan da muka yi to wannan ba ƙaramin al'amari ba ne musamman ganin cewa su waɗannan manyan ƙasashe su ne suke da kayan aiki na bincike da za su iya samar da waɗannan alƙalima mu kuma a ƙasashenmu gaskiya ba mu da su shi yasa ko jami'o'inmu za ku ga babu wani guri da za a ce gashi jami'a ta ajiye alƙalima na shekara 50 na shekara 100 na yadda yanayi ke wannan shi yasa dole sai har an samar da yanayin da za a rika samun haɗin gwiwa na su jami'o'inmu da nan ko kuma hukumomi na bincike da suke nan ƙasashen Afirka da kuma su manyan ƙasashe na duniya
shi kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Salih Anka yayi bayani ne a game da manufar kafar rundunar adalci kan kula da al'amuran sauyin yanayi
akwai matsala sannan ayi maganin ta so maganin shine kungiyoyi da kuma al'umma na gari su fahimci cewa idan akwai matsalolin nan sun fahimce ta idan za su hada muryoyin su mu kuma mu tattara musamman yawanci da muke iya samu mu je taron nan na duniya baki daya amfanin yin wayannan shine kamar kafa wannan kungiya ta rundunar adalci akan canji ko dumamar yanayi shine mu karbi sakonni daga kananan kungiyoyi kananan garuruwa mu tattara mu kai kasa sa kuma mu zauna baki daya a fitar da murya daya a tafi can aje a tabbatar cewar matsalolin da ake fama da su ba wai an je an shashayi ba amma a saurare su kuma ai maganin
ana sa bangaren kuma masanin tattalin arziki musamman yadda ya shafi al'amuran sauyin yanayi Dr. Rabiu Tukur Hassan yayi bayani ne a game da dangantakar da ke tsakanin matsalolin sauyin yanayi da tattalin arziki
babu shakka akwai dangantaka mai nauyi tsakanin sha'anin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da duniya ke fuskanta a wannan lokaci masana sun tabbatar da cewa dangantakar ta kai ga dangantaka da zaka iya ba ta ma'anar dangantaka ce mai kaifin matsayin tsakanin rai da mutuwa. Abin da yasa na faɗi haka shine dukkanin wani abu wanda Allah ya tsara shi domin ya zamanto sinadari wanda bil adama zai amfani da shi gaba daya a rayuwarsa sun shafi abubuwa ne wanda ake samun su daga cikin yanayin inda Allah ya aje bil adama, ma'ana a ƙasa. Idan da mutum zai duba gabas da yamma, kudu da arewa, kusan duk abin da zaka gani wanda ya shafi wani abu wanda ake mu'amala da shi na kyau, na ci ko na sha ko na sutura ko na muhalli, dukkan abin da ka ganshi idan ka dube shi zaka ga an ka ba asalin sa daga ƙasa aka samu shi, ko kuma daga abin da ƙasa ta fitar, ma'ana shuke-shuke ko itatuwa ko bishiyu ko duwatsu ko kwarai ko koguna da shauran waɗannan abubuwa waɗanda Allah ya tanadar mana abun masarufi wanda za mu rayu a kai a zaman mu na duniya. Gaba ɗayansu kusan daga ƙasa suka fito. Ita kuma ƙasa Allah ya tanadar mata abin da zai kyautata ta domin ta zama ta ci gaba da ba samar da waɗannan abubuwa na buƙatu namu. Don haka daga abin da zaka sha, daga abin da zaka ci, daga abin da zaka yi sutura da shi, daga abin da zaka tasarifi da shi, dukkaninsu daga cikin abubuwan da Allah ya tanadar mana ne wanda za mu amfani da shi. To sai ya kasance kuma yadda Allah ya tsara ita ƙasar da abin da ke tattare da ita, ya yi mata wani tsari da wani sikili na kyautatawa, domin idan ka kyautatu abubuwan da za mu samu na amfani da masarufi daga ita ƙasar su ma za su kyauta.
Sauraro duka-duka abinda lokaci ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a biyo mu bashi a cikin shirinmu na gaba idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Adamu Idris Tanko, Umar Saleh Anka, sai kuma Dr. Rabiu Tukur Hassan da lokacin abokan aiki musamman ma Salamun Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Wannan haka yake, yanzu kuma kafin mai sallama da ku ga baba ya sake dawowa da labarai, amma wannan karo a takaice.
Tashi a takaice, gwamnatin sojan kasar Niger ta yi barazanar kashe hanbarerren shugaban kasar Muhammad Bazoum idan har kasashen da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin daukar matakin soja don maido da mulkin sa, inji wasu jami'an kasashen yamma su biyu. Rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaidawa mataimakiyar sakatari a harkokin wajen Amurka Victoria Nuland a ziyarar da ta kai a kasar a wannan mako cewa za su kashe Bazoum idan har an kai yunkurin wato shiga tsakani da kasashen waje, kamar yadda wani jami'in sojan yamma a duniya ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press akan halin da ake ciki a kasar. Wani makami mai linzami da rashin ta harba da yammacin jiya Alhamis ya fada a wani otel da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya ke yawan amfani da shi a birnin Saporizhia na kasar Ukraine, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum guda kana wasu 16 suka jikata. Birnin Saporizhia ya sha fama da barin wuta daga kasar Rasha. Wuta dai ta tashi a wani ginin fararen hula bayan da makami mai linzami ya afka wa mazauna ginin, inji shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. An kashe wani ɗan ƙasar Burtaniya a cikin wata ƙazamar zanga-zanga a birnin Cape Town na ƙasar Afirka ta Kudu bayan da motar da yake zaune a ciki ta shiga tarzomar. Mutumin mai shekaru 40 a duniya yana zaune ne a kan kujerar fasinja a cikin motar lokacin da aka harbe shi a kai, inji 'yan sandan Afirka ta Kudu. Iran ta tabbatar a jiya Alhamis cewa tana tsare da wasu fursunoni Amurkawa biyar a gida domin yin musaya da su da biliyoyin dalolinta da aka rike a Koriya ta Kudu, al'amarin da ya zo daidai a lokacin da Tehran din ta kwashe watanni tana nuna shirinta na yin musayan fursunoni da Washington.
Thomas Sauraro, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Sai zuwa can an jima da la'asariyar ku idan Allah ya yarda, ku ji wasu abokan aikinmu da sabon shirin. Yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Salomon Abu da ma injiniyarmu na yanzu Mr. Jimmy Cook, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.